نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بان هكا dan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na masjidus sahaba wanda ke daura da Secretariat Katagum Local Government dake cikin garin Azare jihar Bauchi majalisi da muke karatu cikin littafin Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin a wannan yammaci na Laraba hudu ga watan Jumadal Akhira hijrar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wadda yake dadai da 26 ga watan 11 na shekara ta 2025 miladiya wannan zai zama majalisi na uku kenan cikin karatun da muke a wannan littafi na Riyadus Salihin muna cikin babul yaqin wa tawakkul babin da yake magana kan yaqini da kuma tawakkali wato bawa ya zamanto mai sakankancewa mai yaqini mai tabbas mai garanti bisa ga duk abin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake fata ya samu a gurin sa yaji yana da yaqinin zai samu in wani abu ne wanda yake mai cutarwa gare shi yana fata Ubangiji ya bashi kariya ya samu yaqinin cewa zai samu kariya din to wannan babi duka ya kunshi waɗannan fuskoki tare da kuma tawakkali hadisin da muka karanta a majalisin da ya gabata hadisin al-Bara'u dan Azib ne Allah yarda da shi da babansa gaba daya wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da shi al-Bara'u addu'ar da zai yi ko addu'ar da zai nayi a yayin da yazo shimfidin sa na bacci yazo kwanciya wannan addu'ar mun yi bayani kanta sai dai kuma akwai darussa da ya kamata mu fita da su karkashin ita wannan addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da al-Bara'u dan Azib mun ambaci wani sashe na darussa din ba mu kai ga gaci ba lokaci ya kure mana a majalisin da ya gabata mun yi bayani cewar wannan hadisi idan muka kalle shi sosai za mu ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da al-Bara'u dan Azib na dubban da ya kamata musulmi ya lazumce su a yayin da yazo kwanciya bacci daga ciki akwai yin alwala kamar yadda yazo a lafazin da yake biye ma asalin shi hadisin da muka karanta inda yake wa fi riwayatin fi sahihain a cikin wata riwaya da tazo cikin sahihain Bukhari da Muslim kenan anil bara daga shi albara'u Allah madaukakin sarki yadda da shi qala yace qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza ataita majja'aka fatawadda wudu'aka lisala idan kazo kwanciya kazo shimfidinka na bacci to kai alwala irin alwalarka da kake yi a sallah to wannan ɗan uwa zamu fahimci ladabi ne cikin ladubban kwanciya bacci da ake yi na dare ana so musulmi yayi alwala wannan yana daga cikin ladubban wannan kwanciya da bawa zai ita wannan alwalar tana da amfani tana da fa'ida kwarai da gaske wa musulmi a rayuwarsa ta duniya da lahira gaba daya a rayuwarsa ta duniya zai samu nagartaccen bacci wanda zai samu hutu sassa na jikinsa za su samu hutu dama daga cikin hikimomi na bacci shine gangan jiki zai samu hutu ta yadda idan mutun ya farka zai ji shi da kuzari da kuma nishaki shi yasa yanzu wanda ya kwana bai bacci ba idan ka ganshi zaka ga ba yadda yake to ka duba kaga wanda ya kwana har biyu ko uku bai bacci ba wani lokaci zaka ga kamar baya cikin hayyacinsa ba shi kuma da cikakkiyar nutsuwa wani zai ji kansa kamar zai fashe saboda me saboda rashin bacci jiki yayi ta aiki bai samu hutu ba to sai zamanto hakan yayi tasiri a gangan jiki ka kenan wannan bacci da bawa zai samu yana da amfani a lafiyarsa to sai zamanto alwala da bawa zai yi lokacin da zai zo kwanciyarsa a gadan baccinsa Allah zai yassare masa yin wannan bacci wadatacce kuma baccin da zai samu cikakken hutu cikin wannan bacci din wannan na daga cikin fa'idoji na ita wannan alwala wanda ke da alaka da rayuwar duniya to fa'ida ta kuma da take da alaka da lahira bawa ya samu lada alwala da kai ai ibadat ibada kuma da bawa zai samu lada kaga wannan na farko ke sannan na biyu ya raya sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda manzon Allah ne ya karantar kaga tanan ma ya kara samun tasiri da fa'ida wacce take ta lahira sannan kuma har ila yau fa'ida ta uku a yayin da ya kwanta bacci zai zamanto shedan ya nisance shi saboda yana cikin tsarki shedan kuma wanda ke cikin tsarki baya kusantarsa to waɗannan duka fa'idoji ne da bawa zai fita da su a wannan gaba na alwala da annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da albara'u dan azib sai ladabi na biyu wanda shi ma an ambata mana cikin wannan riwaya ta ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da shi a yayin da yazo kwanciya ya kwanta ta bangaren sa na dama kar ya kwanta ta bangaren sa na hagu kar ya yi rubda ciki ya kwanta ta bangaren sa na dama wannan ladabi na biyu kenan cikin ladubban da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da Al-Bara'u dan Azib na bacci inda yace thumma tajih ala shikkika al-ayman sa'annan kuma ka kwanta a bangaren ka na dama kaga wannan ladabi na biyu ne to shi ma wannan yana da tasirin sa wanda mun yi ishara a majalisin da ya gabata cewa kwanciya ta bangaren dama zai sanya bawa a lokacin da yake son tashi ya samu nishadi da kuzari na tashi din ba tare da jikinsa ya masa nauyi ba tare da ya ji lalaci ba saboda zuciya tana ta bangaren hagu idan mutum ya kwanta ta bangaren hagu zai zama ya danne wannan zuciyar to idan ya danne ta ita kuma sai ta yi nauyi ko da yana so ya tashi sai ya gagara sai kaga mutum yana makara sallar asuba watakin daga cikin sabubban da za su haifar da haka din bacci da yake ta bangaren hagu ya danna zuciyarsa hakan sai sa gangan jikin sa nauyi sai lalaci ya shige shi wannan sai ya hana shi tashi ya samu sallar asubahi cikin jam'i ko da ma ya samu sai kaga wata kin raka'a ɗaya ta tsere masa yana Allah Allah ya samu ya isa kafin ayi ruku'u ko kuma ya gagara tashi yayi sallar dare komin karancinta saboda me saboda gangan jikin sa yayi nauyi dube da yadda ya danne zuciyarsa a lokacin da yazo baccin sa na dare to wannan shi ma yana tattare da hikimomi wanda suke masu tarin yawa karantarwar da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kan akwanta ta bangaren dama zai sawwaka wa bawa tashi a lokacin da yake bukatar tashi din sannan kuma zai tashi ya ji shi cikin nishadi da kuma warsakewa to sai abu na uku ladabi na uku wanda shi ma Annabi ya karantar da shi cikin hadisi din shine karan kansa addu'a din da Annabi ya ce masa idza awaita ila firashika fa qul allahumma aslamtu nafsi ilayka wa wajjahtu wajhi ilayka har zuwa karshen addu'a din dan wannan ya nuna ana so bawa bayan yayi alwala ya kwanta bangaren sa na dama gabanin bacci ya dauke shi yayi wannan addu'a din wadannan su ne ladubba guda uku da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da Al-Bara'u dan Azib idan yazo kwanciya bacci ya kiyaye shi to matakar bawa ya rungumi wadannan ladubba ya kiyaye su a yayin da yazo kwanciya baccin sa dan uwa za a yi mamaki wallahi al'amarin sa zai mike al'amarin sa zai saitu gaba daya al'amarin sa kar ka takaita wai al'amarin da iya kawai lokacin baccin har wunin sa wallahi inda ya kiyaye waɗannan abubuwan zai ga saiti zai ga canji a abubuwan sa da yake zai ga nasara zai ga ci gaba a abubuwan sa da yake shi yasa a ƙarshen hadisin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya bayyana masa cewar idan har ya wayi gari ya ce wa in asbahta in har ka wayi gari Allah bai hukunta cikin wannan dare rayuwarka za ta koma gare shi ba ya zama da sauran rayuwarka aka tashi da kai cikin rayayyu Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce asbahta a khairan ko asabta khairan in har ka wayi gari bayan kai wannan addu'a kuma ka wayi gari cikin rayayyu to za ka tashi cikin alkhairi wunin kannan zai zama cike da alkhairi duk wani abu da ka fiskanta a wunin kannan zaka ga Allah sanya alkhairi cikin sa sannan duk wata fitina da kalubale Allah madaukakin sarki zai tunkuɗe maka ita zai mayar maka ita kenan waɗannan ladubba da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar jigo ne na rayuwar dan adam ba iya lahira ba kawai har duniya kuma duk wanda ya dimanci kiyaye waɗannan abubuwan ko shakka babu ko tantama babu zai ga canji a rayuwarsa gaba ɗaya abu na kusa da ƙarshe da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta na Al-Bara'u ɗan Azib Allah maɗaukakin sarki yadda da shi za mu ga Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan addu'a ce karantar da shi to kenan iya wannan addu'a ce kawai aka shar'anta mana a yayin da muka zo bacci mu yi ko kuwa akwai wasu addu'o'i bayan wannan din tabbas ko shakka babu wanda yake karanta littattafai na azkar irin su Hisnul Muslim irin su al-adhkar na Imam an-Nawawi da kuma littattafan hadisi ma gaba daya irin Bukhari Muslim Abu Dawud da Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah da makamantansu zaka ga suna ware babi takanas wanda ya kunshi addu'o'i da zikiri na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan kana karanta wadannan littattafai zaka ga ba iya wannan addu'a bace kawai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar a yayin da aka zo kwanciya a gadon bacci akwai irin su subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, sai a cikata da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahu alhamdu ala kulli shay'in qadir cikatan 100. To wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da Ali ibn Abi Talib da matarsa Fatima lokacin da ta je gida tana nema annabi ya taimaka mata da Hadima wacce za ta na mata dawainiya su shara su wanki su wanke wanke su dafa abinci su nika saboda yanda ayyuka suka mata yawa har ta kai ga haninta yayin kanta yaci saboda yanda ayyuka suka mata yawa su nika sun gurasa su shara su wanki su wanke wanke sai take nema mahaifinta ya agaza mata da wacce za ta na mata dawainiya da hidima cikin waɗanda aka zo masa da su na fursunonin yaki. To annabi sallallahu alaihi wasallama didda zai iya dauka ya bata tunda karkashin ikonsa ne kuma duk abin da yayi ba wanda zai tanka ba wanda zai ce me yasa ba wanda zai ja za a sallamawa hukuncinsa amma bai yi haka ba sai zo ya karantar da su abin da za su na yi in sun zo kwanciya bacci subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 annabi ya ce mata ku yi wannan yafi muku alkhairi akan abaku mai muku hidima karkashin wannan malamai suka ce wannan na nuna duk wanda ya zo kwanciya gadan baccinsa yayi subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 to duk wani aiki da zai yi da safe Allah zai saukake masa wannan aiki ita ma anan gurin ai aiki ne mata yawa har yawa hal da ita to menene alaka mecece alaka tsakanin wahala da ta samu kanta ciki na ayyukan gidanta da wannan addu'a kaga annabi bayan abin da babu hikima ciki inda kaga annabi yayi abu to akwai hikima almai suka ce alakar ita ce tunda dama wahala ne take kuka hatta kai ga wannan wahalar na aiki na gidanta dube da yawansa har ya kai ga haninta yayi kanta to shine annabi ya nuna mata mafutan da yafi alheri akan azo mata da mai mata dawainiya da hidima a gida mafitan ko shine yin waɗannan zikirori subhanallah alhamdulillah allahu akbar 33 in har ta luzumce su tana yi duk sanda ta zo kwanciya gadan baccinta yayin da ta tashi da safe ayyukan tannan a kankanin lokaci Allah zai sahale mata Allah zai yassare mata za ta yi ma bata ma san ta yi ba tare da ta wahala ba tare da ta jikkata ba wannan ita ce alakar waɗannan addu'o'i da annabi ya ba su da kuma koke da take dangane da wahala da take yi kan aikace aikace na gidanta kunga wannan shima yana da nasa fa'idar idan duk abin da mutum yake yi na sana'arsa noma ne kiyo ne kasuwanci ne aiki ne na gwamnati sana'ar hannu ce idan yana yin waɗannan zikirori a yayin da yazo kwanciyarsa gadan baccinsa idan ya tashi wannan aiki nasa ubangiji zai sahale masa ubangiji zai yassare masa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama anan ya dora yarsa Fatima akan wannan turba din mu kuma sai zamanto mun dauki darasi mun dauki izina karkashin haka din sannan yana daga cikin zikirori da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar ana yi a yayin da aka zo kwanciya gadan bacci karanta ayatul kursi ce duk wanda ya karanta ayatul kursi da daddarensa to shedan ba zai kusance shi ba har ya wayi gari kaga wannan har annabi ma cikin hadisin ya ambaci fa'idar karanta ayatul kursi a yayin da aka zo kwanciya gadan bacci sannan kuma ya ƙara bayyana cewa duk wanda ya karanta ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul baqara ba zai kasance ba yana tare da kariya daga ubangiji har ya wayi gari amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun azwa karshen sura din to kaga akwai zikirori da dama da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar ayi a yayin da aka zo kwanciya a gadon bacci irin su qul huwa su falaki sinasi su ma su huku huku duka waɗannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar kenan idan ka zo kwanciya baccinka zaka iya yin iya adadin wanda ya sawwaka har zuwa lokacin da bacci zai dauke ka ni zautari da dama idan nazo idan na fara kafin gama hai bacci to shikenan sai ka iya gurin da lokacin da bacci ya dauke ka ko da baka kai gaci ba dai ka samu rabonka Allah kuma ya kai mu gobe to wannan shine karantarwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama dangane da zikirori da ya karantar da Al-Bara'u dan Azib a cikin wannan hadisi abu na ƙarshe da zamu dauka karkashin hadisin wanda shine dalilin da ya sanya Imam an-Nawawi ya kawo shi karkashin wannan babi babin da yake magana kan yaqini da tawakkali cikin lafuzan hadisin ɗan uwa in mun kula akwai inda yake cewa wa fawwattu amri ilayka wa fawwattu amri ilayka wannan shine dalilin da ya sanya ya kawo wannan hadisi karkashin wannan babi na mayar da al'amari na zuwa gare ka ma'ana ni gaba ɗaya ko to kam na dogara da kai 100% al'amari na mayar gare ka na sallama maka na mika maka wuya duk abin da kai ina maraba da shi zan rungume shi zan karbe shi to wannan shine dalilin da ya sanya mawallafin wannan littafi ya kawo wannan hadisi karkashin wannan babi dube da lafazi da ke kunshe da nuna tawakkalin bawa ga Ubangiji da kuma maida al'amarinsa zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala hadisi na 81 yace an Abi Bakar Bakar as-Siddiq radiyallahu an Abdullah ibn Uthman ibn Amir بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي رضي الله عنه وهو وأبوه وأمه صحابة رضي الله عنهم قال نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما متفق عليه وانا حديثي أن صمود أبو بكر الصديق الله مدعوك كنسركي الددش يتي بن عثمان أم عثمان ما هي فنس سننس عثمان أما يافي شهر da Abu Quhafa mahaifinsa yafi shahara da Abu Quhafa amma asalin sunansa Uthman to anan shi ma sayyidina Abubakar idan mun kula zamu ga asalin sunansa ba Abubakar bane asalin sunansa Abdullah tunda anan ya ce an Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu sai ce Abdullah kenan sunan sayyidina Abubakar Abdullah amma ana masa laqabi da as-Siddiq kuma ana masa laqabi da al-Atiq amma kuma yafi shahara da Abubakar wannan sunan da yafi shahara da shi shi kuma laqabin as-Siddiq da al-Atiq wannan an masa ne bayan zuwan musulunci amma Abubakar wannan sunan da ya taso da shi ke kamar misali mu a yau zaka samu mutum sunansa Abdullah ko Muhammad amma ana ce masa baban gida to kamar haka ne shi ma sayyidina Abubakar irin dan suna ne da za a sa title da za a sa wa yaro mu galibi sai ka ji ana dan bibiyan ɗan sunayen da kamar suke baki wani lokaci sai ka ga har mummunan suna ana rada wa yaro akwai wata kissa da muka taba hakaito ta cewar wani dan kasar Indonesia ya je umrah lokacin ramadana sai sallah bayan sudais babban limamin masallacin harabin Makka. Sai karanta suratul bayyina, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab. To mudadin muryar Sudais sai ta ɗebe shi. Can ƙarshe innal ladina kafaru min ahlil kitab wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya. Innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya. To aka ƙare sallah ya koma ƙasarsu, yana koma sai aka haifa masa tagwaye, sai sa wa ɗaya sharrul bariya ɗaya khairul bariya, saboda kalmomin sun masa daɗi, sun masa daɗi a kunne shi. Ulaika hum sharrul bariya, ulaika hum khairul bariya. Ɗaya sai sa masa sharrul bariya, ɗaya kuma sai sa masa khairul bariya, saboda me ya ji sunayen sun masa daɗi a wani. Kaga wannan sharrul bariya shi ka ai ba kanta mafi sharrin halittu, ya sa ɗansa suna mafi sharrin halittu. Gara wancan khairul bariya, mafi alkhairin halittu. Shi ɗin ma dai ba za a ce garan sosai ba, saboda akwai me, akwai taskiya, tsarkakewa. Ka sa ɗanka mafi alkhairin halittu, ta yaya zama mafi alkhairin halittu? Ina annabi? Ina annabi sallallahu alaihi wasallam? Ina irin su Abubakar? Ina irin su Umar? Ɗanka kuma ya zama khairul bariya? To kaga duka sunayen da zaka ga akwai ta cewa a kansu. Sharrul bariyan ya fi muni, khairul bariyan shi ma dai bai yi ba, amma shi saboda daɗin lafunsa ne je sai sawa ƴaƴansa. To ana samun irin haka a societin mu na Hausa Fulani. Idan aka ji suna ya ɗan yi daɗi a baka, ba tare da an tsaya kan ma'anar sunan da manufofin da sunan ke kunshe da su ba, kawai sai a raɗa wa yaro. Alhali kuma ta gefe guda akwai asalin sunan da aka raɗa masa. To su ma Larabawa suna da irin wannan. Sayyidina Abubakar asalin sunansa Abdullahi, amma ana ce masa Abubakar. Kuma daga baya sai aka masa lakabi da As-Siddiq, aka masa lakabi da Al-Atiq, an masa lakabi da As-Siddiq saboda dalilai guda biyu da malamai suka ambata. Dalili na farko wanda Ibnu Ishaq ya kawo a cikin sirarsa shine lokacin da aka tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Isra'i da Mi'raj, a dare guda aka tashi da shi daga haramin Makka zuwa Baitul Maqdis, daga Baitul Maqdis aka tashi da shi sama ta ɗaya, ta biyu, har ta bakwai, ya je karɓo sallah gurin Allah subhanahu wata'ala. A cikin daren gari bai waye ba, aka dawo da shi Baitul Maqdis, aka dawo da shi garin Makka a dare guda. Da ya tashi da safe sai yake ba wa Quraishawan Makka labari cewar ai jiya da dare an ɗauke shi daga haramin Makka zuwa Baitul Maqdis, daga nan kuma aka tafi da shi sama ta ɗaya, ta biyu, ta bakwai. Suka ce zo ki ta malle, ai ko jikinmu kunnuwa ne ba za mu kama, ta yaya za a yi tafiyar da muke kwashe wata guda zuwa da dawowa, kai kuma a dare guda ka ce an tafi da kai? A yau asirin Muhammadu zai tuni. Ina ce Abubakar ne duk abin da aka gaya masa zai ce haka ne, yau kan za a ƙura Abubakar. Suka tafi gurin sayyidina Abubakar, za su je su ƙure shi. Sun san zai wahala in suka gaya masa cewa annabi ya ce an tashi da shi da daddare daga Makka aka tafi da shi Baitul Maqdis, duk a dare ɗaya ba a tsaya iyanin ba, aka tafi da shi sama ta ɗaya, ta biyu, har ta bakwai, kuma a daren aka dawo da shi har Makka. Sun san aka ga Abubakar zai sha jinin jikinsa, suka zo suka samu sayyidina Abubakar. Ka ji abin da abokinka ke faɗi? Ya ce me yake faɗi? Wai yana cewa jiya da dare an tashi da shi daga Makka, an tafi da shi Baitul Maqdis, tafiyar da muke share wata guda zuwa da dawo, shi kuma a dare guda. Ya ce da gaskiya faɗa ka? Suka ce ya faɗa. Ya ce a to ai zan gaskata shi, saboda wannan mai sauki ne. Suka ce me yasa? Ya ce ana gaskata shi dangane da labarin sama. Ya ce Allah ya ce kaza, an gaskata shi, amma wannan ai mai sauki ne in ka kwatanta da wancan. To tun daga nan sai ake ce masa As-Siddiq,
saboda me ya gaskata annabi lokacin da mutane duka suka karyata wannan dalili na farko kenan da malamai suka ambata da yasa aka masa wannan laqabi na as-siddiq wata riwayar kuma tana bayyana cewa lokacin da aka dada annabi daga isra'i da mi'raj sai annabi yake ce mala'ika jibril shi abun da ke damun sa idan yaje ya ba wa quraisha labari cewa an tafi da shi daga baitul maqdis daga makka zuwa baitul maqdis an tashi sama da shi kuma an dada shi a dare guda quraisha ba za su gaskata shi sai mala'ika jibril yace abubakar zai gaskata ka to tun daga nan sai ake ce masa as-siddiq zuwa su malamai kace wannan shine dalilin da yasa ake gaya masa as-siddiq wato ake masa wannan laqabi na as-siddiq abubakar as-siddiq dalilin kuma da yasa ake masa laqabi da al-atiq duka laqabi ne na sayyidina abubakar atiq mu muna cewa atiku ko to asalin sunan atiq da qafun a karshe atiq bahaushe ne sai ya hausantar da kalmar sai ya ce atiku maimakon ka sai ya ce ka atiku maimakon atiku yan tacce ma'anar atiq yan tacce wanda Allah yan tashi daga wuta wannan kuma sheda ce annabi sayyidina abubakar yace masa anta atiqullahi minan na kai yan taccen Allah ne daga wuta Allah ya yan tashi daga wuta to shine tun daga nan ake masa laqabi da al-atiq yan tacce wanda Allah madaukakin sarki ya yan ta daga wuta zuwa aljanna to sayyidina abubakar asalin sunansa Abdullah kamar yadda muka gani anan sunan mahaifinsa Uthman wanda mun yi bayani cewa shi ma mahaifin ba a san shi da Uthman ba an fi sanin sa da Abu Quhafa kamar yadda shi ma sayyidina Abubakar ba a san shi da Abdullah ba an fi sanin sa da Abubakar As-Siddiq yace bin Amir Amir shine kakansa bin Amr nan Amr ne bin Amr ba Umar ba naku Umar aka sa ko Amr Umar kuskure bin Amir bin Amr maimakon damma wa ainun ya zama ainun tana da me tana da fataha Amr akwai bambanci tsakanin Amru da Umaru mun za a sahabban annabi akwai Umar sayyidina Umar ko akwai kuma Amru akwai Amru ibn al-As sahabi ne akwai Umar ibn al-Khattab sahabi ne akwai bambanci tsakanin Amru da Umaru to shi sayyidina Abubakar cikin jerin kakan kakaninsa babu Umar sai dai Amru kenan bin Amir bin Amr wannan kakansa na biyu kenan bin Ka'ab kakansa na uku bin Sa'ad kakansa na hudu bin Taym kakansa na biyar dinnan gare shi yake dangantuwa saboda sayyidina Abubakar ya fito da kabilar Banu Taym kakansa na biyar shi yasa a can karshe zamu ga ya ce At-Taymi bin Taym bin Murrata dan Murra shi Taym dan Murra yana anan ya hada dangantaka da annabi kakansa na shida kakansa na shida Murra yana cikin jerin kakanin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar ya hada dangantaka da annabi akan Murra Murra shine kakan sayyidina Abubakar na shida to annabi shi ma in mun je zamu ji shine kakansa na shida mu duba mu ga Muhammad bin Abdullah ko Abdullah shine mahaifinsa bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murra mun ji annabi shi ma Murra shine kakansa na shida kamar yadda shi ma sayyidina Abubakar Murra shine kakansa na shida kenan yana da dangantaka da annabi a can sama a kakansu na shida shine kakan sayyidina Abubakar na shida shi Murra kuma shine kakan annabi sallallahu alaihi wasallama na shida bin Ka'ab shi kuma Murra dan Ka'ab bin Lu'ay shi kuma Ka'ab dan Lu'ay bin Ghalib Lu'ay dan Ghalib wannan shine itace nasabar sayyidina Abubakar itace jerin nasabar sayyidina Abubakar a karshe sai ya ce al-Quraysh sannan Abubakar ba Quraysh ya fito da kabilar Quraysh At-Taymi shine bayanin da nayi dab cewa kakansa na biyar yana dangantuwa zuwa gare shi shine Taym to shine anan gurin aka ce At-Taymi ya fito da kabilar Banu Taym kakansa na biyar ke ya fito da kabilar kakansa na biyar wato zurriyar Taym shine ma'anar At-Taymi da kabilar Banu Taym ma'ana zurriyar Taym shi yana daga cikin zurriyar Taym ibn Murra shine ma'anar At-Taymi Banu Taym wannan hadisi na sayyidina Abu Bakar yace wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahaba sayyidina Abu Bakar da ka gani huwa shi wa abuhu da babansa shine Uthman ko wanda muka ce ya fi shahara da Abu Quhafa wa ummuhu da mahaifiyarsa mahaifiyar sayyidina Abu Bakar dukan su sahaba duka sahabbai shi sahabi mahaifinsa sahabi mahaifiyarsa sahabiya ƴaƴansa sahabbai family kaga familyin sahabbai ke familyin sayyidina Abu Bakar family ne na sahabbai yana da wahala a cikin sahabbai ka samu haka a ce ƴaƴansa sahabbai shi sahabi mahaifiyarsa sahabiya mahaifinsa sahabi a ce duka wannan haular duka sahabbai wannan kadan ne cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhum Allah madaukakin sarki yadda da su gaba daya suwa kenan da shi sayyidina Abubakar da mahaifinsa da mahaifiyarsa tunda dukkan su sahabbai ne sai ya ce radiyallahu anhum Allah yarda da su qala sayyidina Abubakar yace nazartu ila aqdamil mushrikin nayi dube zuwa ga kafafun mushrikai wa nahnu fil ghar alhali mu muna cikin kogo wani kogo ne suka samu kansu ciki kogon thawr da yake kusa da garin makka wannan wata kissa ce aka yanko mana ita ba a kawo mana kissar gaba ɗaya ba saboda tsayinta sai aka kawo gabar da take da alaka da babin da muke karatu cikinsa a takaice kissar tana da alaka da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina musa annabi ya yi hijira a shekara ta 13 da fara yi masa wahayi ya yi hijira daga makka ya koma madina bisa ga umarni na ubangiji subhanahu wataala lokacin da mushrikan makka suka kudiri aniyan ganin bayan annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah madaukakin sarki masa umarni da shi da waɗanda suka yi imani da shi akan su bar garin makka su hijira su koma garin madina saboda mutanen madina sun fahimci addinin musulunci kuma sun karbi da'awar annabi za su samu gurbi a can da nitsuwa da kwanciyar hankali wajen da'awa da karantar da addinin musulunci wanda ba za su samu wannan din a makka ba wannan yasa Allah subhanahu wataala ya masa umurni da shi da wanda suka yi imani su hijira su bar garin makka su koma garin madina lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tasamma yin wannan hijira din mushrikai sun yi ta kokarin su ga sun hana shi saboda hijirar tasa suna ganin ta a matsayin barazana ce domin tunda sun tsangwame shi sun takura masa sun cutar da shi sun furnace shi sun hana shi sakat akwai yiwuwar idan ya koma ya kafu yayi karfi yayi ramuwar gayya tare da cewa ba ɗabi'arsa bace to amma su haka suke tunani a kwakwalensu cewa akwai yiwuwar abubuwan da suka masa ya dauki fansa duk da cewa kamar yadda muka yi bayani ba ɗabi'ar manzon Allah bane ba ɗabi'ar manzon Allah bace ramuwar gayya baya ramuwar gayya baya rama cuta da cuta abin da yake rama shine alheri in an masa alheri sai ya rama amma an masa sharri baya rama sharri da sharri wala yadfa'u sayyi'ata bisayyi'ati daga cikin siffofinsa da suka zo cikin littafin At-Taura baya mayar da mummuna da mummuna walakin ya'fu wa yasfah sai dai yana afuwa yana kauda kai bisa ga abin da aka masa wanda yake mummuna sallallahu ta'ala alaihi wa sallama to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tasamma yin hijira mushrikai sun kudiri aniyar su hana shi wannan hijira din saboda suna ga hijirar barazana ce gare su to annabi da suka fita shi da sayyidina Abu Bakar rana tsaka kamar yadda littattafan sira suka ambata ana baccin rana kamar yadda muka sha bayani cewar wannan bacci na rana wannan ɗabi'a ce cikin Larabawa, ba yadda za a yi rana ta yi ba a yi wannan baccin da da yanzu, baccin da ake kiransa ƙailula, wanda Annabi har kwadaitarwa ya akan a yi shi, mu kuma wannan baccin ba mu san shi ba, ba mu saba da shi ba. Akan dai samu mutum yakan yi baccin rana amma ba su da yawa, musamman in ya gaji ko ya dawo daga aiki ya gaji, amma haka kawai ya wuni a gida kana da wahala kaga yayi wannan baccin, amma su kuma zan musu jiki kamar yadda baccin dare ya zama na tilas, ya zama na jiki, ya zama na wajibi, to haka su ma ƙailula yake gare su, tilas ne wajibi ne ya zama musu jiki. To a daidai wannan lokaci da ake baccin kafafu sun dauke, anan ne Annabi sallallahu alaihi wasallama suka fita shi da sayyidina Abubakar daga cikin garin Makka, sun san za a bi bayan su idan an ankara cewar sun fita, wannan yasa suka je suka laɓe a garu Thawr, kogon Thawr, ta yadda idan nema yayi sauki, zafin nema yayi sauki, nan kuma sai su fita su kama hanyar garin Madina, sun san za a fita a bi bayan su, watakil a riske su, to sai suka naɓe a kogon Thawr. To da aka tashi da yamma, ina Muhammadu, ina Muhammadu, ai Muhammadu ya fita, ai ga sawunsa kuwa, ga sawun Abubakar, sai aka bi sawunsu, suna da wanda ya kware wajen bin sawun mutane, ana ta bin sawun tiryan tiryan, ana ta tafiya har aka zo jikin kogon, kogon Thawr. Da suka zo a nan, sai Allah ya ɓadda basirarsu, su masu bin sawun nasu, domin an sanya raƙuma 200 za a ba ma duk wanda ya kawo Annabi sallallahu alaihi wasallama da rai ko ba rai. Raƙumi kuma mun san shi ne mafi darajar dukiyar Larabawa a wancan lokaci. To yanzu duk wanda ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rai ba rai, Qurayshawa sun masa alƙawarin raƙuma 200. Sayyidina Abubakar kuma duk wanda ya kawo shi da rai ba rai, Qurayshawa sun masa alƙawarin raƙuma 100. Kenan yanzu idan mutum ɗaya ne ya kawo su, su su biyu, yana da raƙuma 300. Yanzu ko raƙumi ɗaya aka baka, ko a yi waɗannan da muke magana, ai ka yi kuɗi, inda raƙumi ɗaya matsakaici ba ma babba ba, ai ba zai kasa miliyan ɗaya ba. To ka gani, balle a ce raƙuma 300 ta kwatanta da kuɗinmu. Hey, miliyan 300 haka ma mun takaita ne, inda wani raƙumin zai iya haura miliyan 1. Sai kaga ba kuɗi bane wanda yake kaɗan, ba dukiya bace kaɗan, kuma musamman su a zamaninsu. Raƙumin fa a wancan zamani, a yau kamar ka kwatanta shi da jirgin sama, saboda ababen hawansu ba abin hawan da ya kai raƙumi daraja. Mu kuma yanzu ababen hawanmu, kaga ba wanda ya kai jirgin sama daraja ko? To kamar ka kwatanta da haka, a ce duk wanda ya kawo su za a bashi jirage 300, to ko jirgi ɗaya aka baka, ai ka kakka ta yanke saka, balle a ce jirgi 300, ai kaga suna da dukiyar, tana da yawa. To wannan yasa ba ji ba gani aka fita neman su fafa. To shi ne aka samu wani da ya san sawu, ya bibiya har ya isa jikin kogon da suka shiga suka laɗe. To sayyidina Abubakar yana ciki, Annabi na ciki, ga kafafunsu na yana hangowa. To shi ne a nan gurin yake cewa, nazartu ila aqdamil mushrikina, na yi dube zuwa ga kafafun mushrikai lokacin da suka biyo sawunsa shi da Annabi ke a zuwa jikin kogon Thawr. Yace na yi dube zuwa ga kafafun mushrikai da suka zo, sawun kuma sai bata, Allah kuma sai bada basirar su ci ha, to tunda sawun ya bata, to ai cikin suna cikin kogon nan, sai Allah bada basirar su, duk da cewar littattafan tarihi suna hakaito kissoshin da ba su da inganci. Wasu littattafan sun hakaito cewar ai dalilin da yasa basu sunkuya sun duba kogon ba, giza-giza ne zo yayi saka. Da suka zo suka ce, kai nan zai wahala a ce mutum ya shiga, kusan alamu na nuna an tuwata ba a shiga gurin nan. To nan saka da ya sai kaɗar da hankalinsu daga duba cikin kogon. akwai littattafan da suka ambaci wannan amma ba shi da inganci. Akwai kuma littattafan da suka ambaci cewar ai bishiya ce ta tsuro a gaban kogon, a kofar kogon, da ta tsuro reshen ta daya sai ya gitta ta jikin mashiga kogon, tattabara ta zo sai ta sa shekatta, wannan shekatta ta sai ta rufe kofar da za a iya lekawa a hango su. To wadannan duka kisoshi ne wanda ba su da su. Magana dai wacce take mafi rinjaye aya ce da iko na Ubangiji kawai ya hana su gani ba tare da wani sababi ba, inda Ubangiji yana da iko akan komai, kuma annabawansa yana aiko su da mu'jiza. Saboda haka ba abun mamaki bane in hakan ya faru. Sun zo bakin kofar kogon, anan sawu ya kare, kuma su sunkuya su leka kogon, Allah bai ba su iko ba, saboda ba abun da zai faru sai da ikon Allah. To shine sayyidina Abubakar ya firgita da ya hango kafafunsu a bakin kogon, shine anan yake bada labari, yace nazartu ila aqdamil mushrikina, nayi dube zuwa ga kafafun mushrikai a bakin kogo, wani hanu filha alhali mu muna cikin kogon shi da annabi sallallahu alaihi wasallam, wa hum ala ru'usina, su kuma suna tsaye akan mu amma ba su gan mu ba, Allah ya koye musu mu ba su sunku ya sun gano ba, amma mu ga kafafun su nan muna hangowa. Abubakar sai firgita ya razana ba wai dan tsoron kar mushrikai su cin masa su kama shi ba, a'a dan tsoron kar su cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda sahabban annabi sun fi san manzon Allah akan kawunansu, abin da zai cutar da manzon Allah ya fi firgita su sama da abin da zai cutar da su. Wannan shine abin da ya firgita sayyidina Abubakar, ya razana tsoron kar mushrikan nan su leko kwatsam su hango su su kamo su su cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan abun kuma zai ci wa sayyidina Abubakar tuwo a ƙwarya. To annabi sallallahu alaihi wasallama da ya kula cewa sayyidina Abubakar ya firgita ya razana da waɗannan mutane da suka zo bakin kogon nan, ta yadda fa qultu, yace sai na ce wa manzon Allah, ya rasulullah, ya manzon Allah, law anna ahadahum nadara tahta qadamaihi la absara. Sannan Abubakar ya ce wa manzon Allah, ya manzon Allah, da ɗayan su ɗaya daga cikin mushrikan nan ya sunkuya ya duba inda kafafunsa suke, ai kwa da zai ga mu, tunda su gashi suna kallon kafafun mushrikan. To yanzu da mutum zai sunkuya inda kafafunsa suke, da zai hango annabi cikin kogon, zai hango sayyidina Abubakar cikin kogon. To wannan maganar da sayyidina Abubakar yayi, annabi ya fahimci cewar ya firgita, kuma yana tsoron kar ɗayan su fa ya tsuguna ko ya sunkuya ko gyara takalminsa ko wani abu ya hango su kicibus ba da niyya ba. Fa qala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sayyidina Abubakar, ma dhannuka ya Ababakarin bithnaini, menene tsammaninka ya kai sayyidina Abubakar dangane da mutane guda biyu? Su wane ne mutane guda biyu? Annabi da sayyidina Abubakar da suke cikin kogo. Allahu thalithuhuma, Allah shine na uku, Allah madaukakin sarki shine na uku. Ta yaya Allah ya zama na uku wajen ba su kariya? Kenan annabi na ishara sayyidina Abubakar cewar ai Allah na tare da su, saboda haka ba zai bari su lakanta ba. Allah na tare da su, ba zai bari su tozarta ba. Allah na tare da su, ba zai bari a cutar da su ba. Shine ma'anar Allahu thalithuhuma, Allah shine na ukun su, ba wai na ukun su da zatin su ba, saboda zatin Allah ba zai zauna a wannan gurin ba. Kai duniyar mu nan ma gaba ɗaya tayi wa zatin Allah, nawa take duniya a gurin Ubangiji? Mu ne muke ganin ta katuwa, amma gurin Ubangiji ba komai bace. Saboda haka zatin Ubangiji duniyar mu nan ta masa kaɗan. Yaya zatin Ubangiji yake ba mu sani ba, bai ba mu labari ba, amma dai mun san buwayar Ubangiji da girmansa wannan duniyar tamu ta masa kaɗan. Saboda haka faɗin annabi cewar Allahu thalithu ma ba wai da zatinsa ba ne, saboda zatin Ubangiji wannan kogo ya yi wa zatin Ubangiji kaɗan. Kenan kuskure ne ma mutum ya yi tunanin cewar Allah subhanahu wa ta'ala da zatinsa ne yake tare da sayyidina Abubakar da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a yana tare da su ne da me da taimakon sa yana tare da su da agajin sa shi kuma ya daidaita kan al'arshi kamar yadda aya ta tabbatar mana ar-rahmanu alal arshi stawa nasso shi ba sakaru can da nan da yace Allahu salisuhuma da can da yace ar-rahmanu alal arshi stawa ba shike nuna sun yi karo an ce ubangiji yana kan al'arshi ya daidaita nan kuma ace Allah yana tare da ai babu karo ya daidaita kamar yadda ya bada labari kan al'arshin sa nan kuma yana tare da su da ilimin sa ku ci gaba da karatu ko ban zo ba ina tare da ku ko mu ba muna fadin haka ba to ina ya ga Allah mabuwayi sarkin sarakuna mai iko akan komai kuna karatu amma raina yana tare da ku ma'ana ina tare da ku raina na tare da ku duk abin da zaka yi ka je kai ina tare da kai ko da baka tare da shi fa a gangan jiki ma'ana kana bashi goyon baya ka amince ka yadda da abin da yake shine kana tare da shi ai na fahimci wani yana tare da wani ko da kuwa nan gashi a zauna anan kana ganin sa zaka ce wallahi ina tare da wani me yasa saboda fahimtar su yazo daya ra'ayin su yazo da wannan mutum da mutum ina ga ubangiji sarkin sarakuna mahalicci kaga cewa da annabi yayi Allahu salisuhuma Allah na tare da su akan me annabi ya faɗa sai na Abubakar wannan dan ya kwantar masa da hankali ma'ana Allah zai kare su Allah ba zai bar su su tozarta ba Allah ba zai bari a kama su a wulakanta su a wahal da su ba saboda me yana tare da su wannan ya nuna duk wanda Allah ke tare da shi to ba zai hadu da wulakanci ba zai hadu da tsangwama ba zai hadu da cutarwa ba zai hadu da tozarci ba kalubale ubangiji zai mayar masa saboda yana tare da shi abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yake nuna sayyidina Abubakar kenan Allahu salisuhuma Allah madaukakin sarki shine na ukun su saboda zai kare su daga cutarwar mushrikan nan zai kare su daga ganin mushrikan nan ba za ma su gan su ba ballantana su kai ga cutar da su to wannan hadisi ɗan uwa hadisi ne mai girman gaske wanda babban darasin da zamu dauka karkashi zamu fahimci tawakkali na manzon Allah da kuma yaqini da manzon Allah yake da shi dangane da taimakon ubangiji idan ka zamanto kana da yaqini kana da tabbas kan cewar ubangiji zai taimake ka to kun zai taimake ka amma ina ne ake samun akasi in ka samu shakku in ka samu kokonto kana ga kamar kai kan fa wallahi zaka shiga uku kai kan wallahi yau kan kashin ka ya bushe kana tararradi ka mance cewa kana da ubangiji kuma ba abin da zai faru sai da ikon sa ka mance da haka ka samu shakku da kokonto to shikenan kuwa sai ka hadu da kalubale amma matukar ka samu yaqini ka samu tabbas cewa ba abin da zai daga maka hankali ko ya ci maka tuwa a ƙwarya saboda me saboda kana da wanda ba abin da ya gagare shi a sama ne ko a ƙasa la yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama babu abin da yake gagarar sa a ban ƙasa ko a sararin samaniya kaje cewa kana da wannan to ko zai nuna maka cewar eh kana da shi zai agaza maka zai taimake ka kuma zai kare ka to abin da annabi yake kenan anan ya nuna dogaron sa ga ubangiji shine dalilin da ya sanya mu'allafin wannan littafi kawo hadisin nan karkashin wannan babu sannan kuma ya nuna yana da yaqini yana da tabbas 100% ubangiji zai taimaka musu ubangiji zai agaza musu shi yasa ma ya ba sayyidina Abubakar garanti cewar kar ya daga hankali Allah na tare da su zai ba su kariya zai taimake su zai tunkude musu cutarwa da sharrin waɗannan mushrikan saboda babu abin da yake buya masa subhanahu wa ta'ala wannan bayani na wannan hadisi da shi zamu karkare har sai Allah madaukakin sarki ya kai mu majalisi na gaba sai mu tashi kan hadisi na biyun karshe a babin abubuwan da muka karanta waɗanda suke daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuɗan harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
sallallahu alaihi wasallam.